الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Juma'a 7 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1435, daidai da 4 ga watan July shekara ta 2014. Wannan shine kaset na 17 daga cikin jerin giyar kasusuwan karishan karatun fiqhu sira wallafan Professor Zaid Ibn Abdul Karim Zaid, Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi. Waɗannan karatuttuka da muryoyi gabaki ɗayan su mallaka ne na makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke nan Zaria a Nigeria, kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa. Ƙarƙashin haka, ba a halasta wa wani mutum ko wasu ƙungiya ko jama'a su sarrafa waɗannan muryoyi ko hotuna ta wata hanya ta gargajiya ko ta zamani ta lantarki da dukkanin wata manufa ba, ba da izini rubutacce daga wannan cibiya ba. Dan jama'a masu sauraro, basu manta ba, muna karatun wannan ainihin babi ne na fiqhu sira a ghazwat Hunain da kuma hisarut Ta'if. Mun gama karanta abubuwan da suka faru a wannan ghazwa, sannan mun zo kuma mun shiga cikin bayanai da malam yake mana ta hanyar fitar da fawaid waɗanda za a iya samu daga cikin waɗannan yaƙoƙi guda biyu. Mun karanta har zuwa at-tasi'atu ashar, fa'ida ta 19 wadda malam ya fitar mana game da wannan yaki. Za mu tashi al-20, lamba ta 20 daga cikin fawaid al-mustakhraja min ghazwat Hunain wa hisar Ta'if, a shafi na 622 na wannan littafi. A inda malam yake cewa anna al-ansara wajadu fi anfusihim haisu ikhtassa bil ghanaim ghayruhum. Mun ga cewa mutanen garin Madina al-Ansar sun ji damuwa a cikin zuciyarsu saboda an baiwa wasu ganima su ba a basu ba. Walam yanalhum minha shay'un, sannan babu wani abu na ganimar da ya kai gare su. Hatta hasala minhum ma hasala, har dai abin da ya faru ya faru na magana da suka yi. Wa takallama minhum man takallama, har wasu daga cikinsu suka yi maganganun da suka yi. Wa kana zalika qabla an yadhhara lahum wajhu al-hikma, kuma wannan abu da ya faru na bakin ciki da suka ji a cikin ransu da surutun da wasu daga cikinsu suka yi da korafi da ya biyo baya, waɗannan abubuwa duka sun faru ne kafin su fahimci fuskar hikimar da ke cikin rashin ba su ganimar da aka yi. Fi tawzi'il ghana'im ala sa'iril qaba'il, hikimar da ke cikin raba ganimar ga sauran kabilu dunahum banda su. Walamma tabayyana lahum al-amr wattadaha lahum al-hal, yayin da al'amari ya bayyana gare su kuma yanayin ya bayyana gare su. Wa araful hadafa, suka san manufa. Allazi qasadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama, manufar da manzo Allah ya nufata dangane da hana su din da baiwa waɗancan, kuma cewa manufar za ta dawo da alkhairi ne gaba ɗaya ga musulmai duka. Tabat nufusuhum, sai zukatan suka yi daɗi. Waqtabatu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kuma suka waye gari suna jin alfaharin cewa su manzon Allah shine rabon su. Waradau bihi, kuma suka yadda da shi a matsayin qasaman shine ganimar su. Wa hadhan, shine rabon su. Wa alimu yaqinan, suka sani da gaske cewa annal ladhi hadau bihi la yuwazihi wa la yudanihi shay'un, cewa abin da suka samu na ganima la yuwazihi wa la yudanihi shay'un, tasu ganimar babu wanda ta yi kusa da ita ko ta kai sa'atta. Ganimar su ta fi ta kowa, rabon su ya fi na kowa, domin su rabon su shine wane? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma duniya wa hutamuha amama ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anhum wa tamnihi wa tamannihi an yakuna wahidan minhum wa wujuduhu baina azhurihim hayyan wa mayyitan wa innahu la sharafun azimun hadhiyat bihi al-ansaru duna sa'iril qaba'il, suka gane cewa matsayin duniya yawan duniya din nan da abin da ke cikin ta ba komai bane idan an kwatanta da cewa na farko ridha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu yardar da manzon Allah yayi da su abu na farko kenan wa tamannihi an yakuna wahidan minhum da kuma burin da manzon Allah yayi cewa ina ma da a ce shi ma ba ansari ne wa wujuduhu baina azhurihim da samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin su hayyan wa mayyitan yana raye da bayan mutuwarsa tare da su ya rayu bayan mutuwarsa a garin sa aka birne shi wannan abun cewa wa innahu la sharafun azima wannan ba karamar daraja bace babbar daraja ce harriyat bihil ansaru duna sa'ir alqabair wanda ansarawa suka samu wannan daraja banda sauran duk kabilun duniyar nan to wannan yasa sai suka gane ashe sun fi kowa samun rabo mafi tsoka wannan magana malai ce a duba littafin marwiyati gazwatu hunain wa sa'ir taif na ibrahim quraibi a cikin shafi na 433 ina fata mun gane wannan sai malai ya ce alhadiyatu wal ashiruna gaba ta 21 na khudu min khutbati rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil ansar mashru'iyatul khutba daga cikin jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin mutanen garin Madina inda yace aje a kira su aka gayyato su aka tara su daga shi sai su sai kuma wasu daidaiwan mutanen garin Makka sannan yazo ya tsaya a gaban su ya musu jawabi yayi clarifying waɗannan issues din ya bayyana musu halin da ake ciki ya fita musu da shuba da ke cikin zuciyarsu to irin wannan yana bayyana mana mashru'iyatul khutba shari'anci cewa sunna ne a tsaya a yi mutane jawabi akan abin da ke damun su ko abin da ba su sani ba ma'ana shugaba ko liman ko wanda yake mai jagoran al'umma ko sarki ko wani wakili da jama'a suka tura shi akan wata harka idan ya dawo ko ya zo zai musu magana to sunna ce sai a tara su sai musu jawabi ya gaya musu kowa ya san halin da yake ciki yaqulu ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa wa fihi a cikin wannan hadisi akwai mashru'iyatul khutba inda al-amr alladhi yahdisu shar'ancin yin khutba yayin da wani abu ya faru sawa'un kana khassan aw 'amman shin wannan abun ya kasance khas ya shafi wasu mutane ne ko wani mutum kwaya daya aw 'amman kuku ya shafi gaba daya al'amarin musulmai ne wannan magana ta cikin fathul bari a mujallad na 8 shafi na 52 walaqad khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ansari khutbatan baligatan haqiqa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi khutba isasshiya a cikin waɗannan mutane ɗan garin Madina ma sumi'a fi babil istirda'i arwa'u min hadhihi al-khutba al-baliga ba a taba jin wata khutba wata shafi babi na kokarin yardar da mutane ba al-istirda' shine jawo hankalin mutane da sanya su yarda da abin da kake gaya musu da gamsar da su akan manufar da kake huduba akai to ba a taba jin hudubar ta kai wannan dadi a wannan babun ba al-khutbatul baliga al-jami'a wadda ta hada bainal haqqi tsakanin gaskiya was saraha da kuma fitowa qarara ayi bayani war riqqa da kuma taushin magana wal-istitaf da kuma ainihin iya bambaki wannan magana mali ya ce a karanta littafin Abu Shuhba as-sirar nabawiyya a cikin juz'i na 2 shafi na 484 fa alaihi salawatullahi wa salamuhu al-mutajaddida bi tajaddud al-awqat ila yawmiddin yace tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan babban manzo na Allah alaihi salatu wassalam wadannan salati da tsira wanda za su ci gaba da sabuntuwa matukar sabuntuwar lokuta har zuwa tashin duniya ma'ana wannan gaba tana da muhimmanci kwarai jama'a ta nuna mana muhimmancin media muhimmancin ahmiyatul i'lam a cikin al'ummar musulmi idan musulmi sun san wato tasiri da irin yadda media take canza tunanin mutane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan bayani cewa ga irin korafi da irin wato maganganu da ke yawo a cikin ansar bai ce to shikenan a rabu da su mu je mu riga mun san adalci mukai musu ya san cewa adalci ya musu kuma cewa sun fi kowa samu rabo mafi tsoka ya san haka kafin ya ji wannan magana amma bai wadaci da wannan magana ya ce a kyale su za su gane daga baya ba sai ce a tara su ya musu jawabi domin toshe kafar barna da kuma muhimmancin yada labarai a cikin al'umma shine media din da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya musu jawabi to shi yasa muka yi ta'aliki akan cewa wannan yana muhimmancin jagora a cikin tafiya ta addini ko ta wani abu da ya shafi rayuwar mutane ta shugabanci ko ta mukami ko shugaba a masallaci ko a makaranta ko a wani taron jama'a ko kai ne principal a makaranta ko kai ne babban ma'aikaci a wata ma'aikata ya zama kana da ainihin wato wani hanya wani medium na sadarwa da al'ummaka kar a dinga samun gap na communication kuma wannan shi zai sa sai su dinga kokarin su da kansu su ba wa kansu fatawa su hukunta abubuwan da suke gani da irin nasu tunanin sai a samu irin waɗannan shibohi a samu irin waɗannan matsaloli su dinga bullowa a cikin mutane yana da matukar muhimmanci jama'a mu kula da wannan na san a rayuwar Malam Albani rahimahullahu ya bada muhimmanci kwarai akan irin waɗannan abubuwa a wannan makaranta ta mu ko da yaushe za a tara al'umma ne ko kuma iyaka ɗaliban darul hadis ne ai musu bayani akan abubuwan da ake ciki ina aka fuskanta abin da ya shafi rayuwar su abin da ya shafi addinin su abin da ya shafi ainihin tarbiyyar ƴaƴan su da sana'o'i da makamantan haka to a wannan zamani da muke rayuwa a zamanin da ake kira da suna information age wato asrul ma'lumat a lokacin da yanzu aka wayi gari bayanai ma'lumat information sun zama ma kuɗi ne masu zama kan sun zama kaddara babu lokacin da yake muhimmancin al'umma musulmi su zama suna bada muhimmanci wajen ire-iren waɗannan abubuwa kamar yanzu tun daga amfani da waɗannan kafofin watsa labarai na gargajiyansu da na zamaninsu ma kace na gargajiya irin radio da talabijin da irin wato billboard da jaridu da makamantansu waɗannan su ne na gargajiya sannan kuma na zamani waɗannan da suke tafiya tare da ainihin wato fasaha ta internet da makamantansu dukkaninsu musulmai suna da buƙatar da yin amfani da su domin mene domin tantance da'awoyinsu da kuma bayyana manufofin addininsu da yada bayanai na gaskiya musamman a lokacin da akwai farfaganda ta bata sunan musulmai da bata addininsu idan kana hulɗa da ire-iren waɗannan medium waɗannan media din zaka tara akwai maganganu na ƙarya da batanci waɗanda ake yadawa akan musulmai ɗaiɗai wansu da kungiyoyinsu da ainihin al'ummominsu a yayin da mu kuma galibin ba mu ma san halin da yake ciki ba shi yasa wajibi ne musulmai su fadaka su sanya ƴaƴayensu da ɗalibansu farko tukunna su je su nazarci harka ta information technology harka ta mass communication da ire-irensu waɗanda za su zama ƙwararru ne tukunna akan waɗannan harkokin sannan sai su zo su tsara wa al'umma musulmai ya ya kamata a ci moriyar waɗannan abubuwa musulmai su buɗe gidajen radio na ainihin wato abin nan private gidajen radio tun daga FM da AM da makamantansu musulmai su buɗe tashoshin talabijin waɗanda za a ɗaura su akan tauraron ɗan adam da kuma local talabijin waɗanda za a gani a ko'ina a ainihin yaɗa da'awoyi da bayanai da sanarwa da kuma warke shubuhohi da makiya musulunci suke bayyana game da musulunci kaga wannan abuwa zaka ga dukkanin kungiyoyi na bata suna da su da kuma kristoci da ƴan shi'a da ƴan dariƙa da kasashen turawa da kasashen da ma ƴan baruwa ne zaka ga kowanne kasashe da kowanne al'umma suna da ainihin bada muhimmanci game da waɗannan za ku kowace tawaga ta jama'a suna da shi hukumomi da masana'antu da wuraren da ake yin irin fina-finai da harkoki na wasanni duk suna da tashoshin watsa labarai ire-iren waɗannan akan internet akan tashoshi na tarar dan adam da makamantansu amma musulmai fa ba a da su ƴan wanda ake da su ƴan kadan din kuma ba sa yin abin da ya dace Allah shi kyauta lalle wannan yana nuna muhimmancin tun daga masallatan mu ya zama muna da irin waɗannan ainihin abubuwa idan aka zo aka aje abin nan allo notice board amma na dukkanin sanarwar ta cancanta kar a takaici kuma akan mannawa saboda ba kowa iya karatu ba wanda suka iya karatun kuma ba kowa ke bada muhimmanci ya ce duk abin da ya gani ya karanta ba sai kuma a zo duk bayan lokaci a dinga sanarwa ana fada cewa kaza ya kamata a yi jama'a ka a yi kaza muna yin kaza ne kar ku ga kaza kaza manufarshi kaza ne kaza da aka fito da shi jama'a makirci ne ga musulmai ku guje shi kaza yana da kyau jama'a a je a yi muna buƙatar abu kaza 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 ana neman abu kaza a wannan wajen wanda yake da ilimi akan kaza jama'a yazo muna neman shi saboda kaza duk waɗannan sanarwa suna da muhimmanci ba a yanzu ba a undermine the information komai karancin shi ba a ba a wulakantawa, ba a taklid, ba a wasa da sanarwa ta in fita ainihin ilimi ko yaya take ko ta bayani ko wani labarai. Duba ku jama'a yanda misali yanzu a duniyance labaran da ake yadawa a cikin mutane sawa'un gaskiya ne su ko ƙarya ne, ku duba ku ga yadda suke tafiya abin da ake ce ma viral nan da nan kafin ka ce Jack Robinson, zaka ga labari ya baza duniya ko ina. Sawa'un gaskiya ne shi ko ƙarya ne, misdaqan liqaulihi alayhi salatu wassalam cewa za a dinga zuwa ana yin ƙarya nan take, kamar yadda ba cikin hadisin Muslim tablughul afaq, sai ga wannan ƙarya kafin ka ce bihim ta yada duniya gaba daya. Irin wannan zamanin a cikin shi muke rayuwa yanzu, to lalle muna buƙatan ainihin wato mechanism, kayan aiki waɗanda za su countering, wanda za su muƙabalanci ire-iren waɗannan wato sada ainihin wato sahwa a ilamiya wanda ake fama da ta a duniya yanzu. Allah shi kyauta. Athaniyatu wal ashrun, gaba ta 22 a cikin gabobi na fawaid na wannan ainihin wato yaki na gazwatu Tabuk, gazwatu Hunain da Hisarut Taif, fi khutbatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil ansari na'khudhu tasliyata man fatahu shay'un min ad-dunya bima hasala lahu min thawab al-akhirah. A cikin khutbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen Madina, za mu dauki wata hikima shine mene tasliyatu man fatahu shay'un min ad-dunya, a ainihin wato kwantawa da mutumin da wani abu na duniya ya kubuce mishi, bima hasala lahu min thawab al-akhirah, da abin da ake sa ran zai same shi na ladan lahira. A mutane a duniya suna da wata dabi'a shine kowa yana ganin abin da ke gurin wani yafi nashi. Alal misali shine mu ƴan Arabiya waɗanda ba boko muke yi zalla ba, Arabiya muka karanta da alarammomi da masu karatun hadda da masu karatun ainihin wato hadisi da fiqhu da kolaye, duka muna kallon ƴan boko ɗin nan sun more, su suna jin turanci, sun yi boko, suna aikin gwamnati, sune ake gani a matsayin mutane. Kullum muna kallon su a matsayin sun fi mu. Ya laita na muslima utiya qarun innahu la buhadun azim. Su kuma ƴan boko da kake ganin su dinnan in kana rayuwa cikin su kuma babu abin da ke burge su sai wannan Arabiya. Da haka ba din da suke suna neman ina ne za a dan wani course na koyon ta da bakin Larabci, ina ne yake dan wani Arabic proficiency course, ya za a tafi Sudan ko kasar Misra su je su koyo Larabci a wata 6. Waɗannan ƴan Arabiya sun more, duk abin da ake kanta a Qur'ani sun san abin da ake, mu ko sai dai mu ta kallo kawai. Duk inda suka je wata makaranta ire-iren makarantar mu ta Albani Science Academy din nan da ire-iren su, inda ake integrating Larabci da boko, to nan suke kayayen su. Za su zo suna gaya muku cewa suna nadamar su ba su koyi waɗannan Larabci ba. To ku tambayi su Malam Shaibu, su ne shugabannin makarantar, sun san irin waɗannan maganganun da nake yi. To haka za ka kullun talakawa suna MBA ɗin masu kuɗi, cewa masu kuɗi sun more, ba su da larura a duniyan nan. Su kuma masu kuɗi kullun suna MBA ɗin talakawa cewa sun more, ba su da wata damuwa, sai su kwanta ma sun gana ma su yi bacci a dakali ma gari ya waye ba su damu ba. Wala ya khafu na uku ba ha. Shi ko yana nan yana kwanta, yana tsoron ɓarayi, yana tsoron asara, yana tsoron faduwa, yana tsoron kar a ce wata mota ta yi hatsari ko an kama wasu kaya, kullun tunanin shi kenan. Ko kuma ya oda wasu kaya kar a ce yanzu farashin su ya kare. Idan ka zo za ka ga haka, to abin haka yake kullun. Kowa yana abin nan. In ka ga cikin mata karanta hadisin Ummu Zar'in, za ka ji mata da suke ba da labari, kowa tana ganin mijin ɗaya ya fi mijinta. Kullum mata suna fira haka suke, kowa tana ganin ake kin more saboda mijinki kaza ne, ta kuma tana ganin ake kin more saboda mijinki kaza ne, har za su dinga tunanin inda zai yiwu ko za su yi canjin maza. To haka ɗabi'ar mutane take, kowa yana ganin abin da ke gurin wani ya fi nashi. Wannan ɗabi'a ce bai da ka iya da mutane. Amma kullum abin da wannan gaba take faɗa shi ne, yi ƙoƙari ka dinga tunawa kanka da tunama ƴan uwanka da makusanta kai cewa a'a, fama atani Allahu khairun mimma ataku, abinda Allah ya baka ya kai mahaddacin Alkur'ani, ya fi wannan turancin muhimmanci. Domin kai za ka ci more shi a nan duniya, kuma Allah ya so ka ci more shi a lahira. Abinda Allah ya baka ya kai talaka, ya fi wannan wadata da kake kalla muhimmanci. Haka abinda ya baka ya kai mai kuɗi, ya fi wannan talaucin muhimmanci. Kowa ya ɗauka nashi ɗin da Allah ya ba shi shine dace da shi. sai kokari ya utilizing din shi ta hanyar da zai ci more shi a addinance da kuma a rayuwa mai kyau. Mu daina kallon abin da ke gurin wasu. Yana daga cikin wato raina ni'imar da Allah ya maka kenan, ka dinga kallon nawa ne yafi naka. A dauka cewa abin da Allah ya baka na wannan ni'ima, to yi kokari kai utilizing din shi, kai amfani da shi da al'umma za su ci more sa, kai ma ka ci more shi duniya da lahira. Shine to idan wani yazo yana nuna wato abin nan damuwa ko jin haushi akan cewa shi bai samu kaza ba, to sai a dinga tana mashi to ai kuma ka samu kaza, ai kaza da ka samu yana da muhimmanci, ai kaza da ka samu shi ma falala ne. Kaga masu kudi da suka je suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu wata addu'a da za su dinga amin talakawa ko ya basu addu'a da za su dinga yi, saboda masu kudi suna yin sadaka, suna kyauta, suna sada zumunci, su kuma basu da abin da za su yi. Manzo Allah ya basu wata addu'a yake su dinga yi, tasbihi da yake su dinga yi. Da masu kudi suka ji labari suka je suka ci gaba da yi, yaya za a yi da su? Za a ce ne a duk wani mai kudi ba halasta mashi bai, ko kuma in yayi babu lada? Manzo Allah ya ce to ku yi hakuri, zalika fadlullahi yutihi man yasha, haka Allah ya tsara wannan rayuwa, da yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, haka Allah ya tsara wannan rayuwa, wasu da wadata, wasu da talauci, wasu da ilimi, wasu da jahilci, wasu da karatu, wasu babu, wasu da muƙami, wasu babu, haka dai haka dai. Kowa wannan tsarin da Allah ya mishi, to shine ya kamata ya dauka matsayin hanyar shi ta tsira. Ina fata mun gane wannan. Sai malai yake cewa wannan magana a karanta ta a cikin littafin ainihin Ibn Hajar Fathul Bari kenan a mujallad na 8 shafi na 52. الثالثة والعشرون فيه فضيلة للأنصار بسرعة رجوعهم إلى الحق وانا ينفل لمتا نمدينة سبودا ققا ودى سكيري اتواجن كوما وققا سكيا وتسليمهم له دكما سلم كان سيدا سكي ققا سكيا فورا تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تزارا منزا الله يبين نامسا ققا سكيا سيسكا كوما كان سكيا وحسن انصاتهم da kuma yadda suka saurara kyakkyawan saurare wa adabihim da kuma ladabinsu fi mukhatabatir rasul sallallahu alaihi wasallam wajen magana da manzo Allah alaihi salatu wasalam. Da manzo Allah yayi magana suka yi shiru suka saurara, har da yake mu cewa su bashi amsa, suka yi shiru suka yi ladabi suka ki bashi amsa, duk da kuma ya faɗa musu ai akwai amsar da sun sani ya sani za su iya bashi, amma sai suka yi ladabi suka ki bashi amsa. Wannan yana nuna ainihin wato ladabin da suke da shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wa ijabatuhu hina kana yulqi alaihim al-as'ila, da kuma irin amsar da suka bashi sa'an da ya musu tambaya, amso shine na ladabi. Wa qad qulna min qablu, yace malai yace mun fada a baya cewa innar rujua ila al-haq min jumlatid din, komawa zuwa ga gaskiya to yana daga cikin addini. Alamar mutun cewa mutun ne yana addini da gaske shine idan ya ga gaskiya ya koma gare ta, koda ya kasance da yana bin abin da yake akasin haka ne, ya koma a bayyane da kuma a boye, ya ci gaba da bin wannan gaskiya, ya kyara kuskuren da yake. Yana daga cikin alamar zindiƙanci ko fasikanci ko rashin albarka a cikin addini shine an nuna mutum gaskiya ya ganta karara, sai kuma yace to za a mun dole ne haka, wannan zindiƙanci ne. Ko kuma yace to ai wannan magana ta riga ta yada a cikin mutane, an sanna da ita, in aka ji na canza ta zan ji kunya. Kaga wannan ba dan Allah yake ba kenan. Ko kuma yace shi gaskiya ba zai yi an shi wannan magana ba, a ce wane ne ma ya gaya mishi, a ce a bakin wane ma ya ji, saboda ya fi wannan nan ilimi ko shekaru ko shahara ko makamancin haka. Duk wannan alama ce ta cewa akwai maguzanci a cikin tunanin mutum. Duk mutumin da yake dan Allah yake addini, to da zarar ya ga gaskiya sai ya koma gare ta ba tare da yayi wani kaikayi a ransa ba. Wannan magana malai ya dauko ta daga cikin ainihin Umzatul Qari Tabadruddin al-Aini a cikin mujallad ɗaya shafi na 66. Fa yan bagi lil mu'mini alla yastankifa anir rujui ila al-haq idza tabayyana lah. Malam ainihin Zaid Abdul Karim Zaid yake cewa ya zama yana da kyau kenan ga musulmi ya marmaza ya koma ga gaskiya, la yastankifu, kada ya ji kunya, anir rujui ila al-haq, game da koma zuwa ga gaskiya, idza tabayyana lahu, duk sanda gaskiya ta bayyana gare shi. Allah ya bamu damar riko da gaskiya. الرابعة والعشرون قبعت أينهن أشرن ده ما لا يتي قال في سبل الهدى يا فدي أتكن سبل الهدى يتي لما منع الله سبحانه وتعالى الجيش غنائم مكة يا إن ده الله ما نوكين سركي يا هنا ودنا سوجوجي نمسلمي غنيمر كسر مكة إن كنتنا جماعة بايد مكة مكان أكن فتو مكة mun yi dogon bayanai daga cikin littafin wato Ibnul Qayyim Zadul Ma'ad game da hukuncin wannan fatuhu na Makka musamman dangane da ganima cewa me yasa ba a bada ganima ba mun karanto bayanai da dama aje a saurara a baya hukuma wanda suke da ainihin wato dama karanta su koma su karanta mangan da Ibnul Qayyim yayi me yasa ba a dauki ganima a Makka ba to kaga sojoji ne sun shiga sun je sun yi fatuhu sun ci nasara amma basu dawo da komai na ganima ba Allah ya haramta musu wannan ganima falam yagnimu minha dhahaban wala fidda bas samu ganimar zinariya ko azurfa ba wala mata'an ko wani kayan aiki ba wala sabiyan ko kuma bayi ba wala ardan ko kuma ƙasa da za a raba musu a basu ba wa kanu qad fatahu ha bi anjabil khayli alhalin kuma sun bude ƙasar Makka da ainihin wato rundunar dawakai war rikabi da mahaya ba wai sulhu bane wa hum asharatu alafin su sojojin fatuhu Makka runduna ce ta soja mutum 10,000 wa fihim hajjatun kuma suna da bukata ala ma yahtajuhul jaysh irin abinda sojoji ke bukata min asbabil quwwa daga cikin abubuwan da zasu iya ƙara musu ƙarfi wa harraki harraka Allahu subhanahu wa ta'ala qulubal mushrikina to da Allah ya musu wannan sun je sun yi jihadi sun bude kasar Makka hanwatan amma ga ganima suna gani ta dukiya da kayan yaki da kayan abinci da bayi da ƙasa da za a raba musu amma hukuncin shari'a ne cewa a'a ba za a raba Makka ba za a ba kowa komai ba sai suka dawo haka babu komai a hannunsu to Allah cikin hikimarsa dan ya samu musu hanyar samu wata ganima sai ya sa ga wasu abin kafirai sai Allah ya ba su dama suka ji cewa to bari su tsogali musulmai sune mutanen Taifa din da waɗannan mutane na Hunain domin me ne domin Allah ya rufe su ma musulmai wannan ganima ta hanyar su zo su yi wani jihadi su samu ganima fiye da ta Makka sai Allah ya motsa zakatan harraka Allah subhanahu wataala qulubal mushrikina fi hawazin sai Allah ya motsa zakatan waɗannan kafirai a hawazin li harbihim dan su yaki musulmai wa qadhafa fi qalbi kabirihim Malik ibn Auf Allah ya sanya a cikin zuciyar babban su shugaban su komandan su mai suna Malik ibn Auf Allah ya sanya mene ikhraja amwalihim ma'ahu Allah ya sa mishi tunanin bari ya fito da dukkanin dukiyar su wa shababihim da yaran su matasa wa shaybihim da tsofaffin su ma'ahum tare da su gaba daya nuzulan wa karamatan wa diyafatan li hizbillahi ta'ala wa jundihi Allah ya haka ne dan ya zama wato karama da liyafa da kuma garabasa ga waɗannan sojoji na musulmai domin ku duba ku gani jama'a sun fito daga garin su musulmai sun fito daga garin su aka hada wani waje mai suna Hunain amma da za su fito da a ce iyakacin suka fito sojoji sai a kashe wanda za a kashe a kama dawakan su da makaman su shikenan iyakar ganima amma sai suka fito da komai dake garin su da mata da ƴaƴa da dukiya da dabbobi da agwagi da komai suka fito da su shi a cikin tunanin shi wai idan suna ganin dukiyoyin su da iyalan su za su fada har a kashe su an akhirin ba za su gudu ba za su ƙara jajircewa ai mun karanta a baya wani tsohon zabo a cikin su ko yace mishi wannan kuskure ne wannan alkafira ce amma yake ji har yake cewa wallahi ko a bar shi wannan aikin ko kuma ya kashe kansa a nan wurin duk a shiga uku gaba daya sai suka kyale shi wa hal ana illa min aziyata in gawat gawait wa in tarshid aziyata arshidi cewa ni ina bin jama'ata in sun zama mutanen girgi ni ma mutumin girgi in sun bata duma bata gaba daya suka kyale shi akan wannan bata suka bi shi akai to sai zama ashe wannan hikima ce daga Allah subhanahu wataala kenan yanzu annabi da sahabbai ba su samu ganima a Makka ba to ga wata ganima mai yawa gari guda gaba daya cikin sauki sai suka kwashe dukkanin wannan ganima cikin sauki suka tafi da ita kamar Allah ya maye musu abin da suka rasa ne na Makka ina fata mun gane wannan wannan hikima ash-shami ya fitar da ita cikin subulul huda a mujallad na 5 shafi na 1594 sai malai yace al-khamisa wal 20 an al-ata'a lil maslahati al-amma muqaddamun ala al-ata'i li ajali al-haja cewa ka'ida ce a cikin shari'a kyauta da za a bayar ko abinda za a bayar kowa ya ci moriyar shi to ana gabatar da shi akan abinda za a bayar ga mutane hajar bukatun daidaiwar su ma'ana irin wannan abin da ƴan siyasa suke wa mutane to ya saba wa kaidar rayuwa shine a ce kowa a bashi buhun shinkafa ko rabin tiyar siga wannan bukata shine shi kanshi amma kuma a bar titin anguwan gaba ɗaya a lalace ko kuma babu wuta babu ruwa babu hanyoyi babu tsaro duka babu waɗannan abubuwa da sai a tattara duka wannan kudaden a fara yin wannan ayyukan da za su shafi kowa shine kaidar rayuwa ba wai a musulunci kadai ba idan aka kawo mutane waɗannan abubuwan kowa zai nemi abin da zai yi na cin abinci ma'ana ba kashe mutane yunwa ciki shine abin da ake nema ba a'a yi musu ayyuka wanda kowa zai ci moriyar su makarantu asibitoci cibiyoyin yada ainihin wato a ilimomi harkoki waɗanda za su zama harkoki ne na haɓaka tattali kasuwanni harkoki waɗanda za su zama harkoki ne na ainihin haɓaka zamantakewa abubuwan da za su kawo mutane sauƙin rayuwa hanyoyin tafiya motoci waɗanda suke lafiyayyu na haya waɗanda za su dinga safara daga gari zuwa gari waɗannan su ne abin da ya kamata ya mutane guraben ƙaro ilimi da za a bai wa ƴaƴan talakawa a ƙasashen waje da cikin gida don su je a horar da su in aka ba su ilimi to an ba su aikin yi amma ba wai kawai a zo a sa mutane su bulayi ana raba musu rabin tiyar siga rabin tiyar gishiri da kullun dabino ba wannan barna ne kawai an kashe musu yunwa yau ya za su yi da ta gobe turawa sukan ce a cikin karin magana ko don't give me a fish but teach me how to fish kar ka bani kifi guda ɗaya ka ce gashi in ci a'a koya min yadda ake kama kifin sai in je kullun in kama in yi amfani da shi to abin da ya kamata ya mutane kenan shine maslaha al'amma a gina mutane yadda kowa sai shi karkashin wannan inuwa ginanniya sai ya rayu a karkashinta Allah ji kan mallam Albani kullun nazariya shi kenan game da rayuwa ba zai taba yiwa kaga yayi irin waɗannan yayi irin waɗannan kurakuran a cikin tunanin shi ba saboda mene kullun ya yarda da cewa a gina al'umma sai kowa ɗaiɗai waye gina karkashin haka za ga hakkin su ci sun mutane dabara akan wannan kristoci irin abin da suke kenan sai su gina katafaren establishment wani institute wanda za su rayu karkashin shi duk abin da suka samu za su yi karkashin shi a cikin karamar su to ya kamata ƴan siyasa su gane wannan kuskure ne ai tarbawa mata tsofaffi wasu atamfofi wanke kudin ka da hotunan ƴan siyasa ko kuma buhun shinkafa ma sai an mishi hoton ɗan siyasa duk wannan dama riye ne saboda ƴan siyasa su dama mutane ne da ina ganin riya ma kaman ko ta halasta ne a gunsu ban sani ba ban taba jin wani malami ya musu nasiha akan riya ba shine duk abin da suka yi sai sun fara a radio sai sun sa hoton su a jiki sun bayyana da na gaskiya da na ƙarya sai an yi wani documentary na littafi ko na hoto na bidiyo ana cewa an yi mutane kaza an yi kaza ana musu gori ana cewa musu tare da cewa kuma haƙƙin su ne ba wai privilege bane right din su ne zaka baka da dalilin da zaka ce kana zuwa kana ga mutane kai kaza da take bari mutanen su gani su fada su sai su ce kai ala ayi halin maslaha ce wadda alaiha ala hadhihi almaslaha taqumu maslahatu dunya wal din akan wannan ka'idan ala hadhihi alqa'ida taqumu maslahatu din wal dunya shine cewa almasalihu alamma da suka shafi mutane su ne abin da ya kamata bai muhimmanci kafin masalih na ɗaiɗaiwan mutane bayan an gama da nan al'amma to sai a zo a duba kuma waye yake da matsala kuma haka sai na Umar ya gina gwamnatinsa sai ta tsara mutane komai game da tsare-tsare na dawawi na ainihin fansho na hukumar kula da tsaro na hukumomin karban zakka da rabawa na hukumomin da suke kula da ainihin wato dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafi sojoji da komai a gama tsarawa to sannan ne kuma sai yana yawo cikin dare anguwa gida yana cikin su waye waɗanda wannan abun bai kawo kansu ba ko kuma ya kawo kansu amma suna da wata matsala yanzu wadda take ƙari akan matsalolin al'umma sannan sai a ji da su ina fata mun gane wannan babu shakka wannan gabata da muhimmanci sosai a ce mutanen da suke jagorori a cikin al'umma su santa dan su canza tsarin yadda suke gudanar da abubuwan su alhamdulillah yanzu watan azumi ne din da kabi zaka ga masu kuɗi da shugabanni suna taraba mutane irin waɗannan ƴan alherai ga sunan Allah ya saka da alheri to amma dai ba su ne asali ba jama'a ba raba wa mutane ragunan layya da atamfofin da za a ce sun saka ranar sallah da kuma kaji na bikin karamar sallah ba su ne asali ba a'a koya sa mutane akan turba ta rayuwa ma'ana yanzu idan kana da ƴaƴa bari mu misali kankani da za a gane
idan kana da ƴaƴa Allah ya huwace maka rayuwa shin ya kake yi da su zama kawai zaka ce su zauna a gida kai ta ci da su kai ta ci da su kowa in yana son yin aure ka mishi kowa yana sa abu kaza ka sai mishi duk abin da yake so ka sai mishi mota ka sai mishi yana da buƙatar babur a sai mishi sai an bashi kuɗin da zai zuba mai in zai juye sai an bashi kuɗi in ta lalace sai an bashi kuɗi kai kuma kai alhajin birni kana nan kana ta musu haka randa ka fada ka mutu ya za su yi duk sun shiga cikin bala'i kenan saboda a cikin su babu wanda yake da wato basira akan ya ake nemo kuɗi a rayuwa to shine fa abin da ake mana wannan karamin misali kenan zaka yi akan family guda daya a ce ga wani head of family yana da wadata sai ya hana dukkanin mutanen gidan shi duk wani abu na wahala ya ki koya musu duk wata sana'a ko wata tarbiya ko wani ilimi su zauna shi ya tare musu wannan kenan yakfihim mu'nata hayatihim shikenan ya ba su abinci ya ba su sutura duk abin da suke bukata to randa baya nan ya za su yi shikenan sun shiga cikin wahala da kunci ina fata mun fahimci wannan ko kuma irin yadda malamai suke yi sai kai ta koya mutane kawai furu'a kawai kaza haramun ne kaza halas ne kaza makruhi ne ga yadda ake yin kaza ba koya musu asalin usul din na ilimi ba randa ka fadi ka mutu shikenan randa duk malamin baya nan to babu wanda zai iya ci gaba da karatu shikenan makarantar ta zama tarihi irin galibi yadda malaman da suke ko dake yawanci su sukan yi haka ne saboda suna da manufa ƴaƴansu kawai suke koya ma irin wannan karatun zaka in ya mutu zaka ji dan shi ya iya karatu amma babu wanda ya yi an ba dan shi ba Allah shi kyauta wannan muna yin misali ne kankani da za a iya gane matsala to sai ka buda ta cikin al'umma kaga cewa hakan shine yake faruwa kuma babu shakka kuskure ne Allah shi kyauta mala yace ya kulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Ibn Taymiyyah yake cewa walamma kana amu hunainin kusima ganaimu hunain bainal mu'allafati qulubihim min ahli najd wa tulqa'i min quraish yace yayin da aka zo shekarar hunain aka yakin hunain sai aka raba ganimar ainihin wannan yaki ga mutanen da ake tattalin zuciyarsu daga cikin mutanen najd da kuma at-tulqa wadannan da aka yafe musu cikin quraishawa ka uwayatu ibn hisn wannan bunu ne yasa ya'un a gyara shi ka uwayatu ibn hisn da kuma wal abbas ibn mirdas da kuma wal aqra ibn habis wa amsalihim da kuma makamantan wadannan wa baina suhail ibn amr da kuma suhail dan amr wa safwan ibn umayya da safwan dan umayya wa ikramat ibn abi jahal da ikramat dan gidan abu jahal wa abi sufyan ibn harb wa ibnihi muawiya da abu sufyana da dan shi muawiya wa amsalihim da ire-iren su min at-tulqa daga cikin sakakkun nan mutanen makka alladhina atlaqahum amal fati wanda manzo Allah ya ce ku tafi an sake ku shekaran fatu makka walam yu'til muhajirina wal ansara shay'an manzo Allah sai sama bai baiwa asalin jama'ar shi ƴan kaura da masu taimakon ƴan kauran nan na Madina ba a'atahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa waɗancan mutanen liyata allafa bidhalika qulubuhum alal islami dan yayi tattalin zakatun su ga shiga musulunci ta hanya haka din wa ta'alifuhum alaihi maslahatun 'amma lil muslimina kokarin tattalin zakatun su da lallashin su dan su zauna cikin musulunci ko su shiga to maslaha ce ta shafi dukkanin musulmai walladhina lam yu'tihim wadanda ba bai wadancan ba al ansar wal muhajirun wahum afdalu indahu sun fi falala da daraja a gurin sa wahum kuma su din sadatu awliya illahi al muttaqina jagorori ne a cikin waliyan Allah masu jin tsoron Allah wa afdalu ibadillahi salihina kuma wadancan muhajirin wal ansar su suka fi kowa falala a cikin bayin Allah na gari bayan nabiyina wal mursalina bayan annabawa da ainihin manzanni wallazina a'atahum alhalun ku wadanda ya baiwa minhum daga cikin su ma akwai manirtar da anil islami qabla mauti akwai wanda ya taba yarda mai ban musulunci kamar wane kenan kaman wancan mai suna waynatu ibn hisn ya yarda zamanin ridda ya bi wani mutum mai suna tulaiha daga cikin annabawan ƙarya din nan da suka kawo matsaloli zamanin halifansa sayyidina abubakar ya bi shi akan wannan kafircin sai dai daga baya ya sake ainihin dawowa musulunci ya mutu musulmi kamar yanda muka karanta a cikin littafin ainihin wato al-isaba fi tamyiz as-sahaba
na ibn Hajar al-Asqalani da kuma al-Isti'ab fi marafat al-Ashab na ibn Abdul Barr al-Namari. To kaga yanzu uyenatu dan Hisnin a wajen falla da daraja bai taka koda kafar silifa din irin Sayyidina Abubakar da Umar ba, domin shi mu'allafa qulubihim ne, kuma daga ƙarshe ma ya taba yarda kafin daga baya dawo musulunta. Sayyidina Umar san da yake abin nan dinsa yake tsara waɗannan ainihin wato dawawin na fanshu, sai da ya musu abun nan dinsa daban, category dinsa daban, cewa wanda suka taba yarda ya zama abun da suke samu bai kai na sauran musulmai ba. Kuma mun karanta ma a baya aka ce Sayyidina Umar ko ba anan bane, Sayyidina Umar da yazo ya aika da wasu sojoji yace wane kaza ya iya yaki, ya san yaki, da haka yace wa komandan a nemi taimakon shi wajen shawarwari, cewa ma ka a taba bashi mukami saboda mai, saboda ya taba yin irin wannan riddan, ashe a sami musuluncin ka ya samu wata gaba da kaban musulunci ka dawo, matsala ce da za a karbe ka din, amma matsala ce da za a dinga takaran tsan game da kai. To ballantana kuma a ce wanda yanzu ya shigo musulunci kuma dama tsohon wani shedani ne a cikin wani addini da yake, kamar a ce pasto ne ko wani shehi ne na dariƙa ko wani tsohon zindiki ne a cikin shi a ya tuba, dole sai an kafa kafa da shi saboda ba a san iya gubar da ya tsotso ya zo da ita ba. Za a karbe shi a ce alhamdulillah Allah ya shirye shi a yi celebration din shi, amma za a dinga takalan ana kallon me yake. To kaji akwai wanda ya radda a cikin su wa ammatihim gabaki ɗayan su agniya'ul la fuqara, masu wadata ne, ka gansu jama'a masu wadata ne. Yanzu al-Aqra ibn Habis shi bai yarda ba, amma babba mai wadata ne, yana da kuɗi da ƴaƴa da dangi, domin sanda aka kashe shi a yakin Yarmouk an kashe shi da ƴaƴan shi guda goma, duka mazaje ne sojoji masu ƙarfi, ba kuma su kare ne ƴaƴan shi ba, kaga yana da wadata. Irin su Abu Sufyana da su Muawiya su Suhail dan Amr, duka waɗannan masu kuɗi ne, su ko waɗancan sahabban talakawa ne, ahlus suffa ne, mabukata ne, ba su da shi. Ina fata mun fahimci wannan abinda Ibn Taymiyya yake so ya gaya mana. To shikenan falau kana al-ata'u lil haja, shine magana da a ce abinda za a bayar din dan bukata ne kai kana jin yunwa baka da shi, ya zama muqaddamun alal ata'i lil maslahal amma, a ce ana gabatar da yunwar cikin mutane da bukatunsu na yanzu, immediate bukatunsu akan bukatu na al'umma gaba daya, da haka ne to da ba a yadda aka yi din ba, da lam yu'tin nabiy sallallahu alaihi wasallam ha'ula'il agniya as-sadal mutaina fi sha'iri, da manzo Allah bai dauka ya ba waɗancan manyan mutane masu kuɗi masu wadata waɗanda ake jin maganar su a cikin dangin su ba, da sai ya ce a'a ga wanda suke jin yunwa yanzu wanda ba su da shi, ba su da sutura, bara a ba su shi yafi dacewa. Wa yadaw ata'a man indahu min al-muhajirina wal ansari, da bai bar baiwa waɗanda suke tare da shi daga cikin muhajirai da ansarawa ba, alladhina hum ahwaj minhum, wanda sun fi waɗancan bukata, wa afdal, kuma sun fi waɗancan cancanta da falala. To anan ne kuma zan yi ma malamai daga cikin jagororin al'umma a cikin mu nasiha, cewa kuma ya kamata ya zama su kuma suna da ainihin wato qana'a, inda za a dinga kawo muku kuna kin karba, da za a daina kawowa, ko baka da shi ka hakura ka ki karba, ka jajirce ka rike mutuncinka da karamarka da reputation ɗinka ka ki, duk da ya halasta ba an baka karba, ya halasta idan shugabanni sun baka kyauta ka karba, amma ka sani cewa wannan to ruwan jaluta ne, duk wanda ya sha shi ya da matsala, ayan sa ruwan jaluta ko wanda Allah ya bada labari cewa yake kar a sha, fasharibu minhu illa qalilun minhu, to duk wanda ya sha sai ya samu matsala ai ko, sai dai ya samu matsala game da tunanin shi, dan in ka miƙe kafa baka iya miƙe hannu. To da ya kamata idan an kawo sai ku dinga kin karba, domin kyautuka ne na zamba da aka baka dan a canza ma tunani, dan ya zama koda ba za ka iya muƙawamantar su ba, to za ka zama shaytanun akhras, shedan wanda yake yin shiru, zaka zama silent devil, shine kana gani ana yin barayi sai ka kai ka ce Allah dai shi kyauta, Allah dai shi kyauta, ka zama abin nan kenan ko me yake cewa ne wanda annabi yake cewa babu imani mafi karanci bayan wannan, shine wanda ya ga munkari yayin shiru ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mafi raunin imani, kuma babu imani a bayan nan, to kana nan kana yin shiru kana yin shiru, a matsayin ka na wanda ake tunanin a ji magana kan an yi barna, dan kai ba gama gari bane a cikin mutane, da zaka waye gari har zaka daina ganin munin barna to kaga ka gaza daga mataki mafi karanci na imani kenan wannan nasiha ce musamman ga malamai da limamai da shugabannin al'umma ku daina bari ana maida ku hanyar da za a halaka da al'umma halaka da ku a halaka da al'umma tunda daga kasancewa yana karba yana yin shuru wata ran in ya karba suka ji yana tawili yana ba waɗannan mutanen banza manufa mafita cewa ba fa a fahimta su ne mutanen kirki ne an yi irin su a cikin garuruwan nan namu malami waɗanda sun fi kowa kaifin baki game da sukar mugayen policies na shugabanni amma aka basu suka sha suka cika cikin su sai kawai ka ji kuma kawai sun juye kuma yanzu su ne kuma spokespeople su ne waɗanda suke magana a madadin waɗannan mutanen waɗanda suke ƙoƙarin su gamsar da sauran al'umma cewa ba a gane su wane bane fa mutane masu manufa game da addini mutane masu ci gaban al'umma su za su dinga lissafin abubuwan alherin da mutanen suka yi kamar su ne media abun nan ɗinsu assistant ɗinsu Allah shi kyauta shi ne mala yake cewa a karanta littafin majmu'ul fatawa a mujallad na 28 shafi na 579 zuwa da 80 wa hadha mimma yanbaghi idrakuhu wa wa'ayuhu wa wa'ayi maramihi alba'ida wannan ya daga cikin abin da ya wajaba ya zama dole a tsinkayo shi kuma a riski abin da ayi a zama ana da wa'ayi ana da gwayewar kai da awareness akan manufar shi ta can nesa manufa ce wanda sai an tafi can nesa za a cin mata ba ta nan kusa bace fa innal maslahata alkabira domin ita babban maslaha interest na al'umma gaba daya allati tatahaqqaq min wara'i hadha wanda ta tabbata bayan haka kad takhfa ala ba'dhi an-nasi ta iya buya ga mafiyan mutane ba su hange irin wannan maslaha idan an zo zabi mutane ba su hange maslahan bari su jajirce su jefa ƙura'ar su da suke so su hakura talaucin 2000 da za a ba su ba ta raba su da talaucin ba mutane ba su gano sai su ce su a ba su kawai wani ma kwalin indomie za a ba shi na 800 shikenan an wadatar da shi zuwa kwana uku ya cinye shi kuma shikenan ya kuma yadda yake kaga mutane da dama ba sa fahimtar wannan jajircewa da za a yi saboda can gaba ta fi fa'ida don gyara al'amari cewa yanzu kuma in suka kashe yunwar cikinsu ta yanzu ko talaucinsu na yanzu to ba za ma su kashe wannan talaucin ba shi kanshi balantana kuma na gaba kuma a gaba ba su da bakin da za su yi magana domin an riga an siye su an biya Allah shi kyauta as-sadisa wal 20 gabata 26 fi wa'adir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi li Malik ibn Auf an-Nasri wanda yayi ma wannan jagora na Hawazin Malik ibn Auf an-Nasri cewa in jaa musliman sayu'idu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahlihi wa malihi wa mi'atan min al-ibl yufiduna hadha amri alƙawarin da manzon Allah yayi ma Malik ibn Auf an-Nasri cewa in yazo ya musulunta zai mayar masa da mutanen gidan shi da dukiyarsa kuma zai ƙara mishi da raƙumi 100 akwai fa'ida guda biyu a cikin wannan al-awwalu abu na farko shine annal ghayata min al-jihadi islamun nasi shine asalin manufar jihadi shine mutane su musulunta shine manufar jihadi duk jihadin da musulunci ya tun farkon shi har zuwa yanzu to asalin manufar shine musulunta mutane shi sa jama'a ku duba ku ga yanda jihadin musulunci ya sha bamban da dukkanin jihadai da aka ma'ana duk inda wasu conquerors masu cin kasashe suka je kokarin su kawai shine su kwashi ganima su ainihin tara dukiya karan tarihin Mongolia karan tarihin irin su Napoleon Bonaparte wannan sa daga cikin jabberawa wanda suka dinga kashe mutane ta ko ina karanta tarihin suka ga yadda suka yi karan tarihin Tatar da irin barna da suka yi duk inda suka je kawai su kashe mutane su kwashi dukiya ba wai su yada wani abu na alheri ba amma musulunci jihadin da ya fara yi tun daga nan kasar Madina ya yadu ya tafi har zuwa kasashen Sham da Iraki ya tsallaka zuwa Mawara an-Nahari har ya isa zuwa kasashen da zake ce ma Afghanistan da India da Pakistan da makamantan su a can gabashin duniya kenan sannan musulunci ya ƙara tsallakowa ya sake yin jihadi a nan kasashen Afrika ya isa har cikin kalbu Urba cikin tsakiyar kasashen Turawa kasashen Portugal kenan a yanzu da Spain da kuma wani bangare na Italy da Faransa domin musulunci ya kai har nan a lokacin sannan ya ƙara gangarowa ya tsallako wannan Sahara tamu har zuwa wannan ƙarshen kogin Atlantika da kenan yammacin Afrika duk waɗannan wuraren da musulunci ya je jama'a da sauran wuraren da ya yazo duba ku ga har yanzu akwai burbushin musulunci a wuraren akwai inda musulunci ake har yanzu ba a fasa ba domin duk inda ya je zai kai addinin ne ya kai wannan ilimin da wayewar ka da sabuwar ainihin wato civilization wanda Allah yake so mutane su rayu akai da haka zai bar abu akwai wuraren da in ya tafi ya wuce to mutanen garin saboda wani manufa ta duniya sukan yi muqawama su canza su koma kan wani addini ko su canza yaren larabci da aka bar musu ko mutanen Spain sun yi muqawama sun koma kan kafircin su ko mutanen Iran da Turkiya da makamantan su sun yi muqawama sun koma kan yarurrukan su amma sun ci gaba da yin musulunci da irin fahimtar da suka mishi kasashen India da Pakistan da Indonesia duk da haka musulunci yake kuma har yanzu sa daga kasashen da musulunci yake da saula yake da jaula a cikin su Indonesia Malaysia da makamantan su haka nan yammacin Africa haka kasashen da ake cewa ainihin wato North African countries su kuma yanzu ma a matsayin Larabawa yake da safas su ainihin kasashen Mauritania da Algeria da Morocco da Egypt da Sudan da makamantan su duk waɗannan yanzu a ma cikin kasashen Larabawa suke haka Iraki haka ainihin Syria da Lebanon da duk waɗannan kasashen da sun zama kasashen Larabawa Larabci ne yaren su musulunci ne addinin mafiyan kasashen amma babu wani konkara da yayi irin wannan aikin ya kuma zama bayan ya shude da koda shekara 50 ne aka ci gaba da samun barbushin wannan civilization din a wajen Mongolia ba su samu wannan ba su Genghis Khan ba su samu wannan falalar ba duk sun ci waɗannan wuraren fiye da waɗannan wuraren amma yanzu inda ake cewa Mongolia wata karamar ƙasa ce a ainihin Asia mai nisa in ba nan ba babu inda ake da ragowar civilization din su ko yaren su ko addinin su da dama ba su kai wannan abubuwan ba haka Napoleon da yace yana so su ya mallake duniya gabaki daya ya taso da ƙasar ta Faransa ya ta yawo yana kakkashe mutane yana murƙushe ƙasashe babu inda ake da sauran wato biyayya ga abin da ya kawo a yanzu haka tura wannan na baya na mulkin mallaka waɗannan kasashen Portugal da Ingila da ainihin wato abin nan Italia da makamantan su waɗanda suka zo suka zauna suka yi watan da kasashen al'umma suka rarraba kasashe ga kansu tun daga taron Berlin na ainihin 1884 kenan kuma makamanta ko suka zo suka ci kasashen mutane da yaki suka zo da nasu manufa duk da yake su sun zo da manufa cewa bari su kawo nasu ci gaban da suke takama ci gaba ne amma manufar su muhimmiya ita ma su ne dai wannan sata din satan ma'adinai da satan mutane da sace imanin mutane duk da sun ci nasara a waɗannan abubuwan amma bayan shudewar su na farko dai an musu muqawama tun suna nan a kasashe da dama sannan bayan shudewar su an ci gaba da yi musu muqawama kuma kasashe da dama sun yi baran-baran da wannan abubuwa sun canza yaren su sun koma yaren da suke aiki da shi sun koma akan irin civilization din su da makamantan su ma'ana ba a ci gaba da yi musu biyayya ba saboda abin da suka kawo ba alheri bane ina ba ta fahimci wannan amma musulunci da yazo zai yada alherin shi dole dan adam yana da dabi'a naturally ta sai yayi struggling shine sai yayi fighting back haka baka ci mishi ga sabon abu ko da yafi nashi alheri ba zai yadda ba kai tsaye sai an galabaice shi to da musulunci yayi amfani da karfin soja wanda Allah ya halasta wa musulunci su yi amfani da wannan karfin dan su tseratar da mutane musulunci ya amfani da wannan karfin ya kawo mutane alheri da mutane suka gane alherin musulunci sai suka rike da karfin su domin sun gane alheri ne da yafi nasu yanzu kasashen mu ba maguzawa bane amma yanzu ba alheri ya zo mana na addini ba akwai yanzu wani daga kasar Saudi Arabia da yake zuwa ci mana dole sai mun yi addinin musulunci mu muke yi da kanmu amma turanci da muke amfani da shi ba saboda an kakaba mana shi ne mu rasa yadda zamu English yaren English da aka kakaba mana na turan Ingila me yasa muka yadda da shi saboda mun zama maglubuna ne an fi karfin mu ne kuma dama kaida ta ainihin wato rayuwa ita ce duk wanda aka galaba akan shi zai zama subjugated zai zama ya zama subordinate ga wanda ya galabaice shi ba yadda muka iya ne amma larabci fa da addinin musulunci da al'adun musulmai muna yin su ne bi tibin nafsi an gane bambancin to shine ma'anar cewa musulunci asalin manufar jihadin shi shine mene addini ya yadu, musulunci ya yadu, alheri ya kai ko ina. A samu wato gamewa ta alheri. Walaysa al-ghana'im wal makasib al-maliyya. Ba ganima ake nema ba. Ba buti ake nema ba. Ba kuma ainihin wato abubuwan da za a kwashe na dukiyar mutane. Irin yanda su suka yi tayi sojojin turan mulkin mallaka da makamantansu. Mutanen Mongolia duk inda suka shiga to barna ce da sata da ainihin kisa da fyaɗe. Amma kaga jihadin musulunci a kaida ba a fyaɗe, ba a kashe mata, ba a kashe yara, ba a kona ko ina, ba a ruguza gidaje, ba a lalata cuci da wuraren ibadoji na ainihin maguzawa. Komai za a barshi sai dai a canza shi zuwa ga alheri. Amma tura mulkin mallaka abinda suka yi a kasashe irin su Ghana jama'a, ku je ku karanta tarihi. Ga su malaman tarihi na a cikin kutambe su, irin ku ji irin bala'in da suka yi. Ga su malam Idris nan kutambe su, ku ji irin abubuwan da suka karanta game da tarihi. Ku karanta littafin wancan How Europe Underdeveloped Africa, ku ga irin barnar da Turawa suka yi a kasashen nan. Kasar Ghana aka ce dab zinariya kamar yashi yake bin titi, sai da suka kwashe shi gaba daya. Nazira nan ma Allah ne ya taimaka suka fita kafin a Ghana man fetur din nan ko. Kuma duk inda ake rikici da su yanzu ku lura jama'a, Iraki da Libya da kasar Syria din nan, duka me ke kai su wurin fetur? Abin da ke kai su kenan. Me yasa da ake ta rigingimu a wasu wurare ba sai sun shiga ba? Me yasa ba su sun yi ruwa sun yi tsaki a rigingimu a wasu wurare ba? Saboda kashin talakawa ne, babu komai a wajen, ba abin da za su samu. Amma duk inda akwai abin da za su diba na arzikin al'umma, ko kuma su yada kasuwancin su, ko su sayar da makaman su, ko su sayar da magungunan su da za su ce suna siyarwa don a tsaida wata cuta ko wata annoba, to suna nan a wajen. Kaga makasib mene kenan? Maliya. Ina fata mun fahimci wannan. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallama yu'addu za'im at-ta'if, yu'idu za'im at-ta'if in aslama an yarudda alaihi ahlahu wa malahu wa mi'atan min al-ibl. Kaga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana baiwa shugaban mutanen Taif din nan alƙawari cewa in dai musulunta to zai mai mishi da iyalan shi da dukiyarsa, kuma zai ma ƙara mishi da raƙumi guda 100 mukafa'atan lahu, a matsayin mukafa'a, ma'ana a matsayin tukwici, wa targhiban lahu lid-dukhul fil islam, dan kuma kwadatar da shi dan ya shiga musulunci. Da bayyana lahu rasul sallallahu alaihi wasallam madal hirsi alaihi wa ala islamih, manzo Allah yana mishi yadda tsananin kwadayi ake ga ya shari'a ya shiga musulunci. Wa Allah ragabata filistir kistir kaki ahlihi wa musadarati malihi, kun babu ba a da kwadayi game da mai da iyalan shi su zama bayi da kuma kwace dukiyarsa, ba shine burin musulmai ba. Afani abu na biyu a wannan gaba shine hadha uslubun da'awiyyun azimun, wannan salo ne da'awa mai girma. Salakahu rasul sallallahu alaihi wasallama li ta'lifi hadha az-za'im al-arabi al-musab, domin jawo wannan jagora na Larabawa wanda aka riga aka keta mai alfarma, shine an ci nasara akan shi, an fi karfin sojojin shi, ya samu ainihin wato dalilin da zai gaba da musulmai. Shine an ci nasara akan shi, an ci karfin sojojin shi, an na mishi shi ba wata tsiya bace. To wannan shine al-musab, ya ji a jika, to bari a mishi abin da zai ji saukin wannan matsala. Wa uslubu ta'alif al-qulubi salakahu rasul sallallahu alaihi wasallama, wannan salo na jan mutane na kokarin tattalin zuciyar mutane, mun ga manzo Allah yana amfani da shi wa bi khasa fi gazatu hunainin, musamman a wannan yaki na hunain. Allati a'ta fiha al-ataya al-azama li ta'alif qulubi kibar al-arabi ala al-islami, wanda ya bada kyaututtuka masu girma domin ya kwaisa da zakatan wasu daga cikin larabawan kauye su shiga musulunci. Tama'an fi islamihim, yana mai kwadayin musuluntar su, wa islami man wara'ahu, da musuluntan waɗanda suke bayan su. Ke tama'an ne, na'am, tama'an ya kamata ya zama, jazakumullahu khaira. Tama'an fi islamihim wa islami man wara'ahu, don kwadayin musuluntar su da musuluntan na bayan su. Wa lidhalika yanbaghi lish-shakhsi an ya'iya maramil ataya, da haka ya zama abu ne da ya kamata mutum ya sani cewa ya san ina ya kamata ya jefa kyautarsa, ina ne target na kyautarsa. Allati yubdhiluha al-imam, wadda shugaba ke bayarwa ne ta hakikin masalihi amma lil muslimina, don tabbatar da maslaha wadda take ta al'umma ce gaba daya. Shugabanni su ji wannan cewa ya kamata shugabanni su san ina ne ya kamata su yi kyauta, wadda za ta zama maslaha ta shafi kowa, ta shafi kowa, ba a ba wani mutum daya ba kyauta. Kuma hazo ana fada a radio, ko dan gwamna yazo wucewa an buge wani a mashin ya kai shi asibiti sai a ce kuma wannan sai an fada a radio to me amfanin shi wannan har a zo a sa murya mutumin yana ta godiya wai gwamna mutumin kirki ne saboda shi kadai an mishi sauran da suke asibiti gaba dai su kuma fa dan me ba za a je a kai magunguna asibitin a ajiye na kyauta ba yadda ko gwamna ya ga wanda aka buge ko bai gan shi ba ya za su fita mishi magani saboda an fahimci wannan ko kuma wani dan siyasa wani karamin dan jam'iyya a wani lungu matar shi ta je nakuda gwamna ya biya kudin a haihuwa da ragon suna sai ya zo ta salati me yasa gwamna bai sa ajiye kayan haihuwa a asibitocin gwamnati gaba daya ba a ce duk matar wani da ta zo haihuwa ko dan siyasa ne ko ba dan siyasa ba ko ya jefa gwamna ko bai jefa mishi ba ta haihu kyauta shine masalihul amma din dan aka yi haka ba sai an zo fada radio ba su mutanen da kansu za su siya ba su yi addu'a ta alheri sai kowa ya ji labari an yi lokacin da fa mutane a jihar nan jama'a an san tashi haihuwa musamman wanda suke gefan Kano irin mutanen da suke cikin makarfu da makamantan su dinnan an san tashi haihuwa matan suna da ciki sai su dauke su kai su cikin jihar Kano je suna yin awo a asibitocin da ke jihar Kano saboda a can kyauta ake haihuwa an san tashi haihuwa su dauke su a mashin su kai su can cikin bebeji da makamantan su da rano sai je sai sayo a can lahiya dau komai za a musu amma mu kuma nan fa alhamdulillah ala kulli halin wa na'udhu bihi min hali ahli an-nar Allah shi kyauta as-sabi'atu wal 20 anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama lamma amara usman ibn abil asi ala ta'ifi amarahu an yabni masjidan mahalla tawagitihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya sanya wa mutanen Taifa wani shugaba mai suna Uthman ibn Abil As ya umarce shi cewa ya gina masallaci a wurin da ake bautar gumakan gidan bautar gumakan shi manzo Allah ya ce ayi converting zuwa masallaci wal hadith yadullu ala jawaz ja'al al kana'isi wal bi'i amkinatal asna wa amkinatal asnami masajida hadisi wannan hadisi yana nuna cewa ya halatta a maida cocicoci wal bi'a da kuma wato wurin sujuda irin wuraren bauta na kiristoci da yahudawa wa amkinatul asnami da kuma inda aka aje gumaka na maguzawa kamar shrine kuma kamancin su a maida su masajida idan aka ci garin da yaki sai a juya su zuwa masallatai wa kazalika fa'ala sahabatu radiyallahu anhum haka sahabbai suka dinga yi hina mafatahul bilada lokacin da suka ci kasashe da yaki wa ja'alu muta'abbidatihim muta'abbidatil muslimina suka maida wuraren bautar maguzawan nan sai a maida shi wurin bautar musulunci wa gayyaru maharibaha sai a juya fuskar masallatan cocicocin zuwa yadda za su zama sun dace da musulmai ma'ana idan aka zo aka yi jihadi aka ci kasar kafirai ba kona-kona ake yi ba dama wannan kona-kona da ake yi ta'addanci ne ba addinin musulunci bane musulunci bai taba bada dama a sa wani wuri wuta ba kowane iri ne kawai haka nan kawai a kona shi a kona dukiya a kona gidaje da makarantu da motoci wannan barna ce a dinga kunna wuta akan titi ana jawo mutane bala'i duk wannan baya cikin addinin musulunci ya kamata masu yin wannan su sani to idan aka zo ga wata coci to ba fasa ta dai ko a rubuta ba sai a kalla a gani a kira masana cikin musulmai ya za'ai da ita sai a ciccire abin da yake na maguzanci da gumakan duk a cire su sai a juya ta zama masallaci shikenan idan sulhu aka yi da su babu laifi ana iya rabawa a ce to mu za mu dinga yin sallah anan ko kuma ku dinga yin ibada ku anan kuma za a ba su kariya da tsaro da duk abin da ake bukata na utility ba za a zalunce su akan komai ba haka musulunci ya tsara haka addinin musulunci ke dan addini ne na alkhairi ba addini ne na barna da ta'addanci ba sai ya ce wa innama sana hadha li intihakil kufri wa idha'il kuffari haisu abadu ghayra allah huna ana yin haka ne domin yayyaga kafirci da wulakanta kafirci don na cewa kafirci ya kare a dinga bauta allah a inda da ake bautar gumaka kamar yadda ya faru a kasar farisa bayan an ci kasar farisa da yake bayan yakin kadisiya din nan shahararren yakin kadisiya aka shiga cikin babban birnin da suke bautar gumaka aka je sabai suka hawo kan tukulluman wurin da ake hura wutar wanda an ce wutar ta fi shekara 2009 ce tana da ma'aikata alama daril hayat 247 wanda akwai masu aikin zuwa daji debo itace akwai masu gwalata wanda suke suna aiki ne na shifting kowa akwai san da suke ba a bari ta mutu itace Allah da ake bautawa wannan wuta aka hawo aka dilala mata ruwa aka kashe ta gaba daya sannan akan sama aka kira sallah aka sauka aka yi sallah shikenan gari ya zama na musulmai kenan to haka ake duk inda aka je jama'a. Wannan ma da yake a karanta littafin Shamsul Haq Al-Azim Al-Abadi a cikin Aun Al-Ma'bud wato sharhin Sunan Abi Dawud kenan a mujallad na 2 shafi na 447 da kuma littafin As-Sahara Naufari ba wanda yake mai suna Badlul Juhud a cikin mujallad na 3 shafi na 281. Sai mala yace wa fi zalika igazatu lil kuffari wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, a cikin haka akwai bata wa kafirare dunna musu cewa an fi karfin su. Allah yana cewa fastawa ala suqihi yujibul dharra'a liyghiza bihim al kuffar, wannan ainihin imani da mu'minai zai zama ya tsayu akan kafafun sa yana burge ainihin kaman wani yabanya ne wanda ke burge manoma. Liyghiza bihim al kuffar, Allah ya mu'mini wannan falala ta ainihin wato su tsayi da kafafun su dan ya baiwa kafirai hauci a cikin suratul fatih aya ta 29 wa izharun tisaril islam, da kuma bayyana cewa musulunci ya ci nasara. Wa kad qala ibn taymiyah ta rahimahullahu ta'ala, ibn taymiyah Allah ya ji kanshi yake cewa fa amma amakinal kufari kufri wal ma'asi, wuraren kafirci da wuraren sabo allati lam yakun fiha azabun, wanda babu wani azaba tare da ita ba, ana ba wurin da aka halakar da kafirai bane. Fa idza ju'ilat makanan lil imani, in aka maida su wuraren imani aw ta'ati ko wuraren da'a fa haba hasan, wannan yayi kyau. Bana idan aka samu wani jagora na musulunci wanda ya san darajar musulunci da alfarman musulunci, in yazo duk wuraren da ake barna, wuraren shan giya, wuraren zina, wuraren da ake kallon sulma, wuraren da ake fasikanci, duk sai juya su zuwa makarantun islamiyya da asibitoci da masallatai da wuraren da za a dinga karantar da al'umma, duk sai a maida su su zama wuraren alheri. Hakan yayi kyau. Ibn Taymiyyah ya ce fa za hasan, kama amara annabi sallallahu alaihi wasallam ahla ta'if an yaj'alu almasjida makana tawagitim, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa mutanen ta'ifa doka cewa su maida masallacin su wurin da zai zauna shine wurin nan da suke da dagutun su gumakansu. Wa amara ahli al-yamamata an yattakhidhu al-masjida makana bai'atin kanat indahum, mutanen yamama kuma yace su sanya masallacin su ya zama wani wuri da suke da bai'a, wani wuri da suke yin sujuda da ta kafirci, yace su sanya wannan masallaci na su zama a wajen. Karanta Ibn Taymiyyah a cikin Iqtida'u Siratal Mustaqim a cikin mujalladi na 1 shafi na 233 zuwa da 34. Ina fata mun gane wannan. Mala yace as-saminatu wal 20, fa'ida ta 28. Qala Ibn Hajar rahimahullah, Ibn Hajar Allah ya kara masa yadda, yace qala Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim yace, kaga wannan amana kenan wajen reference. Shi malam a professor Zaid magana ya ganta ne a gurin Ibn Hajar, amma Ibn Hajar ya ce Ibn al-Qayyim ne yace, tunda bai ganta kai tsaye daga Ibn al-Qayyim ba, to a ka'ida ilimi bai halasta yace Ibn al-Qayyim yace ba, sai dai ya faɗa yadda ya faɗa nan cewa Ibn Hajar yace Ibn al-Qayyim yace. Wannan daga cikin amana ta ainihin ilimi cewa iktadat hikmatullahi anna fatha makkah kana sababan lidukhuli kaseerin min qaba'il al-arabi fi al-islam, Allah cikin hikimarsa ya hukunta cewa fatuhu makkah ya zama dalilin da yasa da dama daga cikin kabilun larabawa suka shiga musulunci. Wa kanu yaquluna, dama can kabilun larabawa suna cewa ne da'uhu, ku rabu da Muhammadu, wa qaumahu, shi da mutanansa, fa in galabahum, in ya ci nasara akan su da khalla fi dinihi, sai mu shiga musulunci, wa in galabuhu kafauna amrahu, in ku quraishawa suka galabace shi to shikenan sun wadatar da mu. Ma'ana su mutanen kabilu da suke kewaye da wuraren ainihin wato kasar makka dama suna girma mutanen makka, to da suka ji ga wani a cikin mutanen makka ya ce shi annabi ne, suka ce ba ruwanmu, ba za mu amsa ba, ba za mu faɗa ba, mu kyale su su gama rigima su isu, wanda da ya ci nasara a cikin su to sai mu ci gaba da bin shi. To da manzo Allah ya zo ya ci nasara akan su, falan ma fataha Allahu alaihi, da Allah ya buɗa manzo Allah ya ci nasara fatu makka, istamarra ba'dhum fi dalal, da dama sun shiga musulunci, amma saura kuma sai aka samu wanda suka ci gaba da yin bin wannan batata su. Fajama'u lahu, to sune suka yi wannan shiri, wa ta'ahabu, suka yi shirye-shirye li harbihi, dan ya kasa. Wa kana min al-hikmati fi dhalika an yudhhira Allahu nasra rasulihi, yana daga cikin hikima haka shine Allah ya bayyana nasara ga manzon shi, la bi kasaratin man dakhala fi dinihi, cewa ba da yawan mutanen da suka shiga addinin bane, min al-qaba'il, daga kabilu, wala bin kifafi qaumihi an qitalihi, ba kuma saboda mutanen shi sun kiyaye kashi bane. Allah ya bayyana haka cewa mutanen Makka da suka ji tsoro suka kin yaki wannan tsoron kadai ba shine dalilin bayyanar musulunci ba sannan yawan da akai kuma yanzu a cikin musulunci gaba daya wannan yawan kadai ba shine dalilin gaskiyar musulunci ba da haka sai Allah ya sa wasu suka taso da kayyab baya manzo Allah ya je ya yake su kuma a wurin yakin Allah ya gwada wa al'umma musulmai cewa ba yawa ke bada nasara ba ina fata mun gane wannan wannan hikima Imam Ibn Hajar shi fitar ita a cikin Fathul Bari a mujallad na 8 shafi na 49 التاسعة والعشرون فائدة أينهم كما عشرين ترى يقول ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله يجكنش درهما يكي فراتشي وعن غزوة حنين كما دا يكي حنين يكي ومنها دا كتكي فائد جن يكي حنين أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزوة العربي بغزوة بدر الله مدى كنسركي يابادا داما أمبوطا يكي سكان النبي صلى الله عليه وسلم دا كافرين لاربوا yaki na farko shine badar wa khatama ghazwahum bi ghazwati hunain yaki na karshe da aka rufe fada tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai larabawa to shine hunain walihada dan haka ne ma yuqranu baina hatainil ghazataini ake gwama wadannan yaki guda biyu bi zikir a ambace su fa yuqalu sai a ce badarun wa hunain kaman kinan yaki na farko da na karshe kenan wa in kana bainahuma sab'u sinina idda yake tsakaninsa akwai shekara 7 wal mala'ikatu qatalat bi anfusihim ma'al muslimina fi hatain al-ghazatayn kuma mala'iku da kansu sun sako sun yaki sun taya musulmai yaki a wadannan yaki guda biyu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama rama fi wujuhil mushrikina bil hasba'i fihima kuma manzo Allah ya debi kasa a dukkan yakin guda biyu ya watsa a fuskar musulmai kafirai wa bi hatain al-ghazatayn tufi'at jamratul arabi da wannan yakin guda biyu ne aka kashe wutar gaba da duk wani alfari da larabawa suke da shi ligazu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muslimina da kokarin su ne yakan musulmai falula ta farkon ita ce badar kenan ko khawafatuhum ta tsorata ta furgita su wa kasarat min haddihim ta kariya kaifin su sun domin kafin badar suna ganin to su waye ma annabi da sahabbai kawai zamu murkushe su ne ba guduwa suke suka ban makka ba dan haka da aka ba su labarin cewa kayanku da kuka fito za ku tare kar annabi da musulmai su samu Abu Sufyana ya bo ta baro ne ya hanya ya gudu su da ku kwana kai ku koma gida suka ce wallahi ba su yi kwana ba wannan ne opportunity wanda ya taho kuma zai maimaitu ba za su yi wasa da shi ba sai sun istiglalin shi za su je su karasa waɗannan mutane su koma gida daga da suka je sai da suka fara yin biki celebration kafin a yaƙi an bincin wannan da kyau a ce ga wani wato abu da zaka yi na mukawama sai kace bari ka fara yin bikin cin nasara kafin aje ayi abin zaka yi dambe ko zaka yi kokuwa ko zaka yi wani gasa da wani sai kace to a zauna tukuna a ci abinci ayi walima a sha abin sha a more saboda ka san cewa wannan kai walk over ne sai da suka fara yin biki suka ci suka sha giya suka iskacin zasu nan suka buya kin domin tunanin su kawai zasu karasa waɗannan mutane ne su wuce to da annabi da sahabbai suka nuna suka dandana musu kudarsu aka kashe aka kama sai kowa ya tsorata su kansu mutanen makkah da kuma duk sauran wadanda suke wato side seers masu kallo daga gefe kowa sai ya tsorata kaga shine ma'anar cewa yakin na farko yayi musu mene khawafahum ya tsorata su wa kasarat min haddihim kuma ya karya kaifin su wasaniya ita kuma tabiin wato hunain din kenan ko istafragat quwahum ta kawo ƙarshen ƙarfin su wastanfazat sihamahum ta ƙarar da makaman su wa azallat jam'ahum ta wulakanta taron su hatta lam yajidu buddan min ad-dukhuli fi dinillahi bas suka ga babu makawa dole su musulunta gaba daya daga nan babu wanda ya ƙara wa manzo Allah wani daga ido ya wata rigima kowa sai dai musulunta ko kuma ya gode ba kasar larabawa gaba daya wannan hikima da wannan fawaid an fitar da su ne a cikin littafin Zadul Ma'ad a cikin mujallad na 3 shafi na 479 mala yace as-salatuna gaba ta 30 fi ghazwati hunain nan ne kuwa wa kad kana min khasa'is hunain annaha kanat al-ma'rikata al-fasilata al-akhirata bayna al-muslimina wal-mushrikina fi jaddat al-arab yana daga cikin khasa'is na wani yakin hunain cewa shine yaki na karshe wanda yake gaba daya daga shi ba ƙara yaki tsakanin musulmai da kafirai a cikin ƙarshen larabawa ba kama kanat badrul kubra al-ma'rikata al-fasidata al-ula bayna ta'ifatayn kamar yadda ita kuma yakin badar babbar badar ta zama ita ce yaki na farko wanda ta raba tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin musulmai da kafirai kasashen larabawa ma'ana daga wadannan yakokin guda biyu da wanda aka tsakankani zuwa hunain bayan hunain ba ƙara yaki a kasashen larabawa tsakanin musulmai da kafirai ba wannan mallai ya ce a duba madawiyatu ghazwat hunain a cikin juz'i na 1 shafi na 185 sai ya ce as-salasuna fa'ida ta 30 fi ghazwat hunain anna rasul sallallahu alaihi wasallama wajada mar'atan maqtulatan a cikin yakin hunain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wata mata an kashe ta gawa fa qala sai ya ce ma kanat hadhihi lituqtala wannan ba a yi ta dan a kashe ta ba mace ba a yi ta dan a kashe ta ba lituqatila minkum lituqatala ba a yi ta dan a yake ta ba wana ha an qatilin nisa'i wasubyan ya hana a kashe mata da yara wannan abun yudilluna hadha ala rif'ati makanati huquqil insan yana nuna mana matsayin babban daraja na huququl insan human right da ake cewa ko haƙin dan adam a musulunci yana da matukar matsayi walau kana kafirin ko da mutumin ba musulmi bane kafiri ne fi hadha ad-din a cikin wannan addini namu na musulunci shi sa addini mana wannan ƙarya da gori musulmai ne suka shantake ba sa amfani da damus ko kuma sun canza addinin su suna yin gargajiya da sunan addini shi sa har kafirai local kafirai namu nan da kafirai international suke musulunci irin wannan gori cewa musulunci bai kula da haƙƙin mutane ba musulunci yafi kowane addini kula da haƙƙin dan adam domin shi kanshi musuluncin saboda haƙƙi ne na yan adam aka je aka yada shi cewa Allah da ya kawo su duniya ba ya kawo su dan su shirme bane ya kawo su ne dan su yi aiki ya samu su shiga aljanna su tsira da haka haƙƙin su ne a gaya musu abinda Allah yake so su yi a duniyar nan shi kanshi haƙƙin dan adam ne shi kanshi musulunci sannan kula da haƙoƙin ɗan adam da kula da jinanan su da dukiyoyin su duka musulunci shi ya kawo duba kaga maganganu mafiya tsayi da musulunci yayi mafiya ta da hankali sun shafi haƙoƙin adam ne game da ciniki da bashi da jini da rai da mutunci da alfarma musulunci duk bai kyara waɗannan ba sannan kuma duk inda musulunci yake yana kulawa da waɗannan aikace amma daga baya ne aka samu su musulmai irin na yanzu dinnan shantakku waɗanda ba sa kulawa da abubuwa sai aka samu abun fadi sannan kuma saboda su kafirai turawa musamman a kasashen su an ci zarafin haƙƙin dan adam an rayu a cikin barbaric age da ake kisa da zalunci da reni da cin amana musamman ta mata da yara to da haka da suka tashi yin kwana dan nemo haƙƙin waɗannan sai suka wuce makadi da rawa kamar yadda addinin da suke yi na kristanci a lokuta na baya a ainihin wato zamanin da suka wuce ya lalace ya zama hanyar cin mutunci da cin dukiyar al'umma da barna da zalunci da haka da suka tashi suka mishi mugun tawaye suka ce ma sun daina yin shi gaba daya suka koma secularism sai kuma suka ce to wannan secularism din dole shi zai a ko ina to kaji zaluncin da suka yi kenan to haka wannan irin yancin da suke fassarawa da sunan yanci a wurin su na mata da yara sai suka ce dole a yi shi a ko ina domin tsammanin su ko ina ma da haka ake da suke wannan idan mun musu adalci kenan ba su wannan uzurin cewa suna cikin bakin jahilci ne da mugun zalunci na shugabannin su na addini da gwamnatocin su da haka da suka musu tawaye sai suka ga riba wannan tawayen da suka yi sai kuma suka ga to wannan irin tawaye da irin riba da suke ganin sun ci ya kamata su zama implementable a ko ina a duniyar nan to banda kasashen musulmai mu musulunci ma da namu comprehensive package ne ba a bukatar naku ya ku turawa da ya ku yan baran dan su masu yada wannan abu abun bakin ciki zaka ji mata ne musulmai da irin wannan barna suke yadata domin jahilai ne ba su san addinin musulunci ba zaka ji musulma ba kanuwa ko mutume sakkwata ko Kaduna ko Zaria wai ita ma lauya ce ko kuma activist ta kare yancin mata kuma tana magana akan ya kamata a raba gado iri daya ya kamata ba mata dama ta yi kaza ya kamata a yi kaza kaga wannan zindikanci ne da kafirci ya kamata ku mata waɗanda kuke ba ku da komai a cikin kwakwalen ku sai boko kafin ku yi wannan magana ku je ku yi addinin musulunci ku san me shi tukunna sai ku yi comparing da abin da aka koya muku a cikin waɗannan karatuttuka da inda aka kai ku aka je aka yi brainwashing ɗin ku a Italiya ko Faransa ko Jamus ko Ingila ko makamantansu a je a muku dan wani conference ko wata seminar ko wani kware-kwaren course na sati uku sai aka ga muku abubuwan da ake so ku doko fara sai ku doko ku ci gaba da fadan su amma da dinka farai kaga qaumun min jiddatina wa yatakallamuna bi lisanina sun zama mana matsala Allah ya shi kyauta Allah ya sa mu dace a takeice musulunci ya kula kwarai da haƙƙin dan adam ta kowane janibi shi yasa daga cikin kafiran turawa din wanda suka karanci musulunci yadda yake sun san haka kuma suna fadi فالإسلام يحترم الإنسان بصفته إنسانا. مسلم سينا جرم مدن أدن أما إيش مدن أدن. سننكما مهم مهما كان ديانته. كون إيران الدين يك مسلم سينا جرم ماشي ومعتقده مسلم سينا جرم ماشي كم إيران أكيد ذكر إتا حتى في حالة الحرب. كودا أتكن حالين يكيني. فكيف بحالة السلم والمعايشة. بل أن تناكما حالا زمن لا فيها ده زمن تكيوة تيود كله. والحرب في الإسلام حرب شريفة. أمسلنتي ياكي شيكنشي وانا أبني من درجة السكرد شما مقدسني أبن درجة واني لا يتخلى المسلم فيها عن المبادئ مسلمي بايا ربوا دا أيني هنواتو الأدنسة دا منبو بنشي دا أيني هنواتو رايوسة بي ربوا إتدام أنا ياكي بايرين يد أيكي أين زباني دمتن لأيا أنا بكاتا أكامش أفغانستان aje ai ta buga mabai a gari daban-daban ko a Gaza ko a abin nan Dufatul Garbiya haka a cikin ainihin Fallujah ko kuma a kasashen abin nan Syria da ake yanzu a Hims da Deir Zur da Dar'a da makamantan su duk waɗannan abuwa da ake aje ai ta buga mutane mabai dan ana neman mutum daya haka ake yaki da sai ku shiga ku je ku kamo shi in ku kasa kama shi sai ku rabu da shi har sai kun same shi mai laifin sauran mutane da suke rayuwar su to musulunci baya wannan yana girmama haƙƙin kowa sannan kuma a wurin yaƙi da wurin zaman lafiya da ɗaya ne a gurin musulunci wajen kula da haƙƙoƙin ɗan adam da haka ba za a kashe yara ko mata ba za a kashe tsoho wanda yake zaune a salati irin nasu na kafirai ba za a kashe pasto wanda yake zaune da shi da nuns din shi da ainihin wato masu bauta suna bauta su a cikin sawa'ib da biya da kana'is ba duk ba a kula su ana kula kawai sojoji ne combatants wanda suka zo yaki su ake kashewa ina ba da an fahimci wannan fannisau wasbiyanu la sha'ana lahum fil harbi mata da yara ba su da abin yi a cikin yaki musamman ana wannan jama'a mace ba ta da ma'ana ta shiga aikin soja shine ma'anar shi dan soja yaki yake zuwa babu ma'ana ga mace yanzu musulma sai ta shiga aikin soja har an ce ma za a fara daukan mata ko a NDA wai za su dinga zama su ma manyan officers wannan kan ya da gaskiya abinda babu wani uzuri da mace musulma za ta bada shi ba a buƙatar ta a gurin yaki idan za su dauke ta a matsayin likita ko matsayin nurse ko wani abu su dauke ta ta ji ta zauna a asibitin tana musa aiki amma dai soja mai uniform combatant to ba buƙatar mata balantana kuma yara shi za ka ga tanan da abin ƙarya ne duba ka gani ka taba ganin wata mace tana wuni tana kwana a irin waɗannan checkpoints din duk ina suke matan da yake dauka ka duba ka gani da kyau din da ka ga babu su zo su yi mana ba sun ce wata ba man kandu bin beta ba in ana guje-gujen sojoji a garin nan zaka ta ganin mata amma daga nan ba a ƙara ganin su ba saboda ba zai yi ba ya saba wa nature ƙarya ne kawai na'am sai a ce duka tunda mata ba su iya ba wannan training din yafi karfin su sai a sassauci daga ji in aka je ana training din akwai wasu wani nau'i na training da ya kamata a baiwa masu recruit din amma saboda mata na wurin kuma an tabbatar ba za su iya sustaining su surviving wannan training din ba sai kai a hakura gaba daya kaga an cici gaba ɗayan da sojojin Najeriya kenan ba su da wannan training din saboda wasu tsararrun mata kuma har da musulmai kuma matan nan ba musulmai zaka gansu musulmai da hausawansu da yarbawansu da ibaransu da nufawansu duka suna shiga wannan aikin soja saboda bala'i rashin aikin yi ne mutane sun sa wa kansu cewa wai in sun yi boko sai sun yi aikin yi manufar boko kawai shine wai a baka aiki wannan mugun tunani ne jama'a shi kanshi karatu shi kanshi aiki ne in ka yi shi ka samu aiki amma tunanin wai sai ka yi aikin za ka baka albashi to wannan watakila saboda talaucin da yawa a kasar nan ne Allah shi kyauta فيجب ان يكف عنهم ذاك سي اقالي سو كر اكشه سو لا تقتل المراه الا اذا باشرت بنفسها الحرب ba a kashe mace sai in ta shigo ta sa kanta a cikin yaki an ganta da makami wala tuhmalu awzara wala tahmilu awzara qaumiha ba ta dauki laifin mutananta ba a ce duk a kashe su irin yanda su misali su Mongolia suka yi a kasashen da suka shiga da irin su wadancan da suka yi abin nan a yakin duniya na abin nan na Hitler duk inda suka shiga kona kawai suke kuma in yahfazu huquqal mar'ati aw lil insani bi sifatin amma fi halatil harbi wal qitali la huwa ajdar an yahfazu huquqal insani fi sil kaga ko su musulmai wanda suke kiyaye haƙƙin mata da dan adam gaba daya a halin yaki su ne suka fi cancanta a ce suna kiyaye haƙƙin mutane a halin zaman lafiya wala qad rafa al islam huquqal insani hatta innana lanara jaliyan anna huquqal insani fi al islam huwa mihwaru maqasid al shari'ah al islamiyya haqiqa musulunci ya daga darajar haƙoƙin dan adam har ma gashi muna gani a fili cewa bayani dangane da matsala ta haƙin dan adam shine ma asalin wato mihwar shine asalin wato issue shine asalin muhimma ta manufar shari'a musulunci kamar da muka fara da su babu abin da ya kai muhimmancin haƙin dan adam a cikin musulunci duk abin da ake yi ana yin shi da haƙin dan adam ya tsira duniya da lahira naqulu hadha muna fadan wannan wal alimu wal alamu ajma al halin duniya gaba dayanta yara ma yajri ala ardil waqi yana ganin tana ganin abin da ke faruwa a cikin wato ardil waqi shine in reality kenan mininti haqqi huquqil muslimina mininti haqqi li huquqil muslimina ta yadda ake cin haqqin musulmai fi ba'dil musamiatil muhtadara mutahaddira a cikin wasu wato mujtama'at kasashe ko communities societies wanda ake kiransu da suna mutahaddira civilized world a Faransa da Ingila da America duk suna wa kansu kirarin cewa su kasashe ne na liberalia na wato anti amma a Faransa yanzu an hana musulma sanya burka niqab a Ingila yanzu ana da wurare da ba a barin musulmai su yi practice addinin su yadda suke so haka a Turkiya duka wadannan kasashen suna gogoriyo suna wato celebrating din kansa matsayin kasashen yanci amma kuma an hana musulmai yancin yin addinin su shine ana intihak na hukukul musulmi ana kashe su ana kama su ana tuhuma musulmai da ta'addanci ba tare da sun ci wa kowa wani abu ba haisu naral qatl al jima'i inda muke ganin ana musulmai kisan kare dangi genocide at kama musulmai gaba daya kashe su irin da aka yi a Bosnia irin da ake yin za kasashen nan namu irin yanda aka yi a kasashen ainihin wato a Turkiya din a wasu lokuta irin yanda aka yi a kasashen Russia irin yanda aka yi a Afghanistan irin yanda aka yi a Iraki irin yanda ake yi a kasashen ainihin wato kasashen Palestine da kasar Syria da makamantan su a zo a jefa musulmai ba ma ba mai a kashe su a dalgaza garuruwan su a lalata musu rayuwar su shine al-qatl al-jima'i genocide wa tadmir al-mudni da ruguza garuruwa wal manazil da gidaje fauka sukaniha a rusa su akan gidajen su irin yanda ake a ainihin wato kasashen Palestinian da inda ake cewa mai su kasashen Yahudawan kama wuri zauna al-Sitan a zo a rusa garuruwa jiya an yi yau an yi bara an yi badi ma za a yi kuma ina majalisar ɗinkin duniya ina hukumar kare yancin dan adam ta duniya Human Rights Commission World Human Rights Commission ina sauran masu magana akan yancin dan adam duk ina suke suna kallo alamar an min kullin nas ina Ban Ki-moon ina Obama duk ina suke suna kallo ana wadannan abubuwa amma an kama wasu ƴan mata a wani ƙauye to sai kowa yayi magana wadancan su ba su da yanci ne in an kama wani ba Amurka a wata ƙasa an boye shi sai kowa yayi magana idan an ce wani ba Amurka da yayi wani surutu bai kyauta ba sai kowa yayi Allah wani da rashin kyauta da aka ce yanzu alfarmar Edward Snowden ta fita waɗannan mutanen Palestine ne shi kadai kwaya daya da ake ta surutu akan shi ko alfarmar waɗannan ƴan mata na Chibok ta fita mutanen Palestine ne duka su bayan adam bane to kaga double standard kenan da tura suke rayuwa akan shi shine da abin da suka kira da suna demokradiya to shine abin da ya dace da ra'ayin su sunan shi demokradiya yanzu duk abin da ake a kasashen da suke kawayen su ne koda bai yi kama da irin demokradiyar su ba sunan shi demokradiya kuma sun yarda da shi duk irin wakaci waka tashin da ake a Najeriya da son demokradiya tunda suna samu sun yadda sun yi itirafi da ita duk irin abubuwan da aka yi a ƙasar Misra na juyin mulki da ta'addanci da ƙara juyin mulki da sake tada tawaye duka sun yadda ko da kai sun fito sun ce sun yi la'anta kawai surutun baki ne za a ci gaba da hulɗa da su duk irin abin da aka yi a Libya sun yadda saboda suna jin haushin gaddafa a lokacin duk irin da aka yi abin da aka yi a Iraki sune suka yi shi haka aka dinga ruguza ƙasar Iraki Baghdad sai ta zama gaba ɗaya kharab inji mai waka da yake cewa Baghdad kanat la tazalu madinatan ad'ulaha inji wani mawaki Larabawa sai da aka dammara wato abin nan civilization wanda yake yafi shekara 1000 sai da aka rata shi gaba ɗaya ya zama babu komai haka kuma yanzu ake a ƙasar Dimashq da ainihin Halab da Homs da makamantan garuruwa waɗanda suke ma'alim ne sakafiya na musulunci amma da aka zo aka taba Timbuktu inda ma'alim ne na ɗariƙa kawai ba na musulunci bane ya kamata a san wannan sai da kowa ya ta ihu UNESCO kamar za ta tashi kamar za ta da duniya saboda wasu salafawa sun bi masallatai na kafir na ɗan ɗariƙa suna bi suna tona kaburbura da ke ciki suna cewa Annabi ya hana hada masallaci da kabari suka dinga ihu cewa an lalata abubuwan tarihin duniya double standard to mu kuma saboda ba mu da wayewa kai su kuma su suke da media magar da muka yi dazu sai su ci gaba da kuma rawaje wannan abu duk abin da suke faɗa shi muke zuwa muna tattaunawa a majalisu ɗinmu da wuraren firanmu da addinanmu da komai ba mu da ta cewa mun zama kawai maglubuna alaihi mun zama subjugated al'amarin musulunci jama'a dole sai mutane musulmai sun canza takunsu aikin aiki ne muke da gaskiya muke da ilimi muke da wayewa kai muke da adalci amma kuma mun bari waɗannan ƴan ta'adda turawa da su da ƴan barandansu musulmansu da kafaransu su suke tafiyar da abubuwa yanzu irin barnar da aka yi jama'a a ƙasar Turkiya wanda ɗaya daga ƙasashen musulmai ƙasashen da musulunci ya yadu ya baza kafar shi zamanin Ataturk ku je ku karanta ku gani wani shedani ne wani ɗan zina aka ɗaura shi da ƙarfin tsiya a kan ƙasashen musulmai sai da ya lalata komai da suke da shi inda ka san shedan sai da ya ɓata komai in fact abin da suke kira shi ma kenan a tarihi cewa ba a taɓa ganin shedani irin shi ba in dai a cikin mutane ne a wannan modern age ɗin da ake duk wani abu da yake na musulunci sai da ya ɓata shi kuma turawa suna gani suka dinga yaban shi suna cewa ai shi ne the father of the modern Turkey father of the liberalism in Turkiya duk barnar da yayi ba a gani ba amma da mutanen Afghanistan suka ce to su yi shari'ar musulunci aka ce ba a yadda ba sai da aka ga bayan su wannan barna ha ina jama'a Allah shi kyauta ina ganin lokaci yayi ko bari mu kwana mu sai mu tashi akan wannan gaba da yake cewa man yahfid huquqal mar'ati aw al insani bi sifatin amma dan mun ce za mu karasa lokacin ba zai ba mu dama ba sai mu kwana akan ta insha Allah muke cewa abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi Allah ka sa dan Allah muke yi Allah ka raba mu da riya da ainihin sum'a kurakuran da suka faru gare mu daga ainihin wato karancin ilimi da karancin sani da ainihin rashin iyawa Allah ka gafarta mana su Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umm Abdul Barri Allah ya karbi shahada su ya dauka darajar su cikin illiyina wa shuhada'i was salihin ya Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya ka canza mana zuwa abin da yafi alkhairi a cikin harkokin addinin mu da siyasa da rayuwa da tattali da zamantakewa da tsaro da dukkan abubuwan da suke damun mu muna da buƙatu ya Allah gaba ɗayan mu a matsayin mu na al'umma daidai mu Allah ka biya mana alkhairin da ke cikin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.